ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da bibiyar mu da sauraron mu ta cikin wannan shiri namu na auratayya, muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gabatar da haƙoƙi guda 60 ko shawarwari guda 60 ga miji da kuma shawarwari guda 60 ga mace don samun in aure mai inganci da kuma shawarwari guda 17 da suka shafi maza da mata, yau kuma zamu shiga bayani akan abubuwa guda 60 da suke kawo mutuwa aure. Waɗannan abubuwa guda 60 da suke kawo mutuwa aure mun kasa su kashi uku. Akwai matsalolin da suke faruwa tun kafin ai auren dama ya mutu, da haka mataccen aure akai ko sumamman aure akai, da haka da an yi auren ƙarasawa za a yi. Akwai kuma matsalolin da suke faruwa a lokacin auren, a lokacin auren ake aiwatar da su sai su zama dalili kuma na mutuwa auren. Sannan na uku akwai matsalolin da sai an yi auren suke biyo baya, daka sai su zama dalili na mutuwa aure. Daka kenan muna iya kasa matsalolin da suke kashe aure, wasu matsalolin kafin auren ne, wasu matsalolin lokacin auren ne, wasu lokacin ko bayan an yi auren matsalolin suke haifuwa. Don haka sai su yi naso, sai su zama kansa wanda ƙarshe za su kashe aure, ko kisa na zahiri ko kisa na ɓoye. Abin da muke kira kisa na zahiri shine kowa ya gaji da kowa a rabu. Kisa na ɓoye kuma shine auren ya mutu a ma'ana. Ana dai zaune amma ba mai jin daɗin auren. Mace ba ta jin daɗin auren, namijin ba jin daɗin auren, ita tana kuka cewa ba ta jin daɗin wannan aure, shi ma yana kuka cewa ba ya jin daɗin wannan aure. Saboda haka ana zaune ne wataƙila saboda alfarmar ‘ya’ya ko alfarmar zumunci ko an daɗe ko kai zama abin surutu a ce an rabu ko abin da ya kama da haka, amma dai da matar da mijin ba wanda yake jin daɗin wannan auren. To wannan auren shi ake kira wato mataccen aure a ma’ana. A zahiri ana zaune amma soyayya ta mutu, nutsuwa ta mutu, soyayya ta mutu, zamantakewa ya mutu, haƙƙin miji da haƙƙin mata duk ya mutu. Auren ne kaɗai yake sumamme amma duk wani haƙƙi da ke cikin auren ya riga ya mutu. To irin wannan auren shi ne ba a so a ce aure ya kai irin wannan yanayi. To matsala ta farko a nazarinmu da yake taimakawa ko yake kawo lalacewa aure shi ne biye ma al'adu. Abu na farko shi ne al'ada. Akwai abubuwa guda uku ana tabbatar da kyan abu ne ta hanya uku, ko dai a kalli kyansa aƙalan a hankalci a ce yana da kyau, ko adatan a al'adance a ce yana da kyau, ko kuma shar'an a shar'ance a ce yana da kyau. To al'ada, al'adatu muhakkama, ana amfani da al'ada a duk wani abu da shari'a ta kawo wanda bata sa masa iyaka ba, sai a duba al'ada mai kyau wajen yi ma abin iyaka. To daga cikin yadda ake gane iyakar abu shine al'adu sun kasu kashi uku. Akwai munanan al'adu, akwai kuma al'adu tsaurara, wato al'ada ce amma tsatsauran al'ada ce, tana cin kuɗi ko tana da wahalar aikatawa ko tana da tsanani. Yanzu kamar shaɗi, kaga al'ada ce mai wahala da sai an zane ka da bulala ba kai ƙwallawa, an shashshafa maka tsamagiya bakai abin nan ba, ko kuma wanda za a faɗi wasu al'adu masu wahala waɗanda za a ce sai ka cika su. Kamar yadda na ga wani gari sai an wa mutum ko bulala ɗari ne bai yi hawaye ba, to kaga wani al'ada ya za a ce zan za a baka mata sai an maka bulala ɗari ba kai hawaye ba. To irin waɗannan al'adu ne masu wahalarwa, masu tsanani. Akwai kuma al'adu masu sassauci kuma masu kyau, suna da sassauci kuma suna da kyau. To irin waɗannan al'adu ba a hana su. To kuma al'adu suna barbarantar juna. Yanzu za ka ga mafi yawa al'adun da mun samu cuɗanya al'adu da na Turawa da na Larabawa da na maƙotanmu ya cakuɗe da namu na Maguzawa da na addini da na al'adunmu, kasancewa yarurruka sun haɗe, al'adu sun haɗe, ƙabilu sun haɗe, saboda haka sai ya zama al'adun ma sun haɗe. Sannan ga kafar sada zumunta ɗin da ake cewa ko kafar social media ta zo da abubuwa da dama, gabas da yamma, kudu da arewa, al'umma ta zama alƙarya ɗaya. Saboda haka shi yasa sai ka ga wani yana sha'awar ya ɗau al'ada wani, wani al'ada wani tana burge shi. Saboda haka sai aka shigar da al'adu a cikin aure. Daga cikin munanan al'adun da a nazarinmu muke ganin suna taimakawa wajen mutuwa aure shine al'adun cire kunya tun daga neman aure, al'adun cire kunya tun daga zance, al'adun tafiya tare, zama tare, dadewa ana neman aure a dau shekaru, neman aure da kanka, rashin saka iyaye a cikin harka aure, ka ga mace kana so ba za ka sanar da iyayenka ba, wani ya ce yana son ki ba za ki sanar da iyayenki ba, wai sai kun daidaita ta ku na sanar iyaye za su sani. A shekara hudu ana zance, a shekara hudu ana soyayya, a dinga tafiya tare, a dinga video call, ana nuna, ana daukan hotunan tsiraici ana tura wa juna, ana yin video na tsiraici ana nuna wa juna, ana yin hotuna na tsiraici ana nuna wa juna. Yanzu na wata yarinya take gaya min wani ya dage lalle wai sai ta dauka masa hoton mamanta ta tura masa, ko fa ba ai aure ba. Nace to ke in ba mahaukaciya ba, ranar da ya kuma kika tura masa mamanki, kika nu tura masa gabanki, kika tura masa tsiraicinki, idan bai aure ki ba, kin ga zai iya amfani da wannan ya kashe miki aure, wato tarko ya dana miki. Idan kika yadda kika dauki tsiraicinki kika tura masa, to ranar da kika bata masa rai yana da bidiyon tsiraicinki, yana da hoton tsiraicinki, to zai iya turawa angon da zai aure ki a ranar biki yace ke fasika ce, alhalin kuma ke biki taba yin fasikanci ba a rayuwarki, biki ma taba sanin hanya fasikanci ba, amma kin samu wani mayaudari wanda kika yadda da shi, kika aminta da shi, kika saki jiki da shi, har kika dauki hoton tsiraicinki kika tura masa, shi kuma sai sabin din wannan hoto a cikin wato wayarsa, sai dinga miki barazana cewa duk ranar da kika yi wani abu wanda bai masa daidai ba, zai iya yada ki a matsayin wacce ta yi yawo tsirara, ko wacce ta yi tsiraici, ko wacce ta yi fasikanci, ko abin da ya kama da haka. Kin ga ashe kenan, wannan al'ada ta daukan hoton juna a tsiraici a tura wa juna, ko irin al'adar da za a ce a zo a ji a dauki hoton kafin aure, wanda a wannan guri za ka ga cewa ana taba jikin juna, ana dora hannu, duk da yake wasu dai hotunan hadawa ake yi, amma dai akwai wanda a hakika an taba jikin juna, kuma ba a yi aure ba, ba a biya sadaki ba, ba a daura aure ba, har ta kai an fara taba jikin juna, an fara tafiya tare, wasu ma abin in suka lalace har ta kai an yi saduwa, ko an yi kiss, ko an yi runguma, ko an shashafa jiki, to waɗannan abubuwa da za su faru kafin aure su za su sawo juna zargi. Mijin zai dinga zargin ki cewa tunda har ya kawo hannu zai taba ki biki ture ba, ke ma kika kawo hannu zaki taba shi bai ture ba, to kowa bai yadda da kowa ba, saboda haka za ku rayu cikin jahannaman zargi, cikin sa'irar zargi, cikin kurkuku, cikin kirkirin rashin aminci da juna. Gashi kun yi aure amma kun daura junan ku da zargi, kun daura junan ku da wato da rashin yarda da juna, saboda tun kina waje kin san ba shi da kirki yana taba jikin mace, kuma ke ma kin yadda an taba ki. Wani abin ya lalace ma wata mummuna al'adar shine sai kaga har ta kai ga an yi ciki, kuma sai a zo ana tambaya akrama kalla ba daura aure ba ya mata ciki, to yanzu ya za a yi? Wato ba ma a tambaye ka hukuncin cikin, ana tambaye ka waya za a yi aure da ciki ko kuma a bari sai ta haihu? To kaga yanzu dan Allah, auren da za a ce kafin a yi shi an san juna a matsayin namiji da mace, ko an yi wasa da juna an ta taba jikin juna da an salance a waje, ko kuma ta kai ma har an yi mu'amala har an samu ciki, wataƙila an zubar da cikin, wataƙila ma an haife shi. Kwanan nan wani ya zo min da tambaya cewa sai da an daura masa aure da yarinya, kuma aka ta gaba ake tabbatar masa cewa wani ya mata ciki kuma an zubar da cikin, shi ba a gaya masa ba aka zo aka daura aure da shi. Da daman an yi sharri, wani rikewa yake yi sai ya zo ya yada bayan aure. Saboda haka ki kare mutuncinki, duk wanda yace yana son ki to ya sanar da iyayenki tukunna, su yi bincike a kansa su tabbatar mutumin kirki ne, in ba haka ba za a dinga shiga fito, za a dinga aure saki, shiga fito aure saki. Saboda za a aure ki daga ba sai a gaba ki cancanta ba, ko za ki aure namiji daga ba ki gaba cancanta ba. Yanzu wata ta bugo waya tana tambaya cewa mijinta sai bayan an yi aure ta gane yana abu hudu, yana shan wiwi, yana shan shisha, yana shan giya, kuma yana zina. Wani tana tambaya waya za a yi? To ya za a yi kuwa tunda an riga an daura aure? Ka ce a rabu an maida ta bazawar karfi da yaji, ka ce a gaba da zama ba ta da tabbas akan zaman wani iri ake yi. So da haka rashin bin ka'idodi da dauko al'adun Turawa na ganin cewa babu komai, ai zamani ne, ka bar yakka ta tafi zance, zancen ba yanzu a cikin mota ake yi, ko zancen nan a dauka a tafi wani guri, ko a shiga sitting room a rufe, sa masa CC camera kuma ka aje kaninta a gurin dan ka tabbata wani ya je taba maka ya. An taba wannan an zuba mata da mutunci, dama mutuncin mace ai mutuncin ta kenan, da ta bada mutuncin a waje kuma za ta shigo gida ta yi kima ba, ba ta shigo gida ta yi daraja ba. Saboda duk wanda kika ga yana kokarin kai miki hannu ko ya taba miki jiki ko ya fara miki maganganun batsa wanda zai ja hankalinki ko ya fara shirga miki ƙarya, to lalle ki toshe kofa. Wanda kuma yazo bai shirya ba ya tafiya sa kai bata miki lokaci, domin waɗannan su ne suke zuwa su shiga zuciyan yara ko ba auren su za su yi ba. Kunga waɗannan al'adu na Turawa ba irin ma al'adun mu, al'adun mu ma na asali ba haka suke ba. Al'adun mu akwai mutunci, in zaka yi aure iyayenka ne za su binciko maka, sai dai a baka dama ka je ka ganta, kuma iyaye sai sun sani ake fara neman aure da izinin su ake yi, akwai kunya wajen neman aure, akwai mutunci, akwai girmama juna, akwai kaza kaza. Amma yanzu a TikTok ma ake haduwa, daga TikTok a ce ai budurwar TikTok ce, saurayin TikTok ne. Saboda haka mace ta zo ta saka maka hotonta a Twitter, wata sa hotonta ta wata da neman miji, haka ake neman miji a Twitter, kin san wanda ake hadu da shi? Ko kai ka zo ka ce kana neman mata a Twitter, kana neman mace a TikTok. Haka aure fa ba wasa bane, aure fa tafiya za ta yi tafiya, in kyau ne yake rudanka kyan karewa zai, in kuruciya ce take rudanka kuruciya karewa za ta yi, in lafiya ce karewa take, in kuɗi ne, in mulki ne, za a dawo kuma ai zama na Allah na gaskiya. Idan ko ba a gino abin dan Allah ba, a lokacin kowa zai gaji, ya gaji da juna, ta ji ta gaji da kai. In ƙarya kake mata, damun ƙarya dama ƙurarre ne, mai ƙarya ko a ruwa gumi yake yi. Sannan kuma dama ƙarya fure take ba ta ƴaƴa, kuma ƙarya zagin Allah, ko mai ƙarya dan wuta, kuma hatsi na uwa mai ƙarya ake yi, saboda ka shirga mata ƙarya, ka gina rayuwa kan ƙarya. Saboda haka waɗannan al'adu da suka zafafa, wasu al'adun kuma na kashe kuɗi ne da yawa. Saboda haka yanzu kamar al'ada cewa lalle namiji shi sai yayi kuɗin kaza, kuɗin kaza, kuɗin kaza, kuɗin kaza, to wataƙila ba shi da waɗannan kuɗaɗe, shi sana'a yake da ita da aikin yi. Ko kuma su kuma iyaye an tilasta musu, sai su za su yi kayan ɗaki, su za su yi kaza, su za su yi kaza, sai ga mutum zai aurar da yarsa sai ya tara miliyoyin kuɗi. Haka nan kuma in za ka yi aure sai ka tara miliyoyin kuɗi, kuma miliyoyin kuɗin nan gaba ɗaya fa ba sadaki ba ne. Wanda shi kaɗai ne wajibi da ake ba da kuɗi, ba sadaki ba ne. Kuma dama in ka yi aure, ai dama da ciyarwa, da shayarwa, da tufatarwa, da kayan kwalliya, da tsafta, da iliminta, da lafiyarta, da gurin kwananta, da haƙƙinta na mu'amala, da girmamata, da mutunta ta, da iyayenta, da 'yan'uwanta, da danginta, dama yana kanka. Tun kafin ka yi aure dama ka san da wannan. So in baka shirya waɗannan ba ka san sana'a ba, bai kamata ka zo neman aure ba. Ba laifi ne mutum ya yi wa mace laifi ba, laife ba. Ba laifi ne kuma mutum yana da hali ya yi wa 'yarsa kayan ɗaki ba. Amma al'ada ta sa wata ran. Ko mutum ba shi da ƙarfi, ko ba shi da iko, ko ba shi da hali, ko ba shi da dama, sai ya ji ya ciwo rance ya yi. Kuma wasu suna ƙirgama in ma ka yin ma sai an duba an zage ka cewa ba ka yi abin da ya kamata ba. Akwai masu zuwa ɗaki su lissafa nawa aka kashe mata a kitchen, nawa aka kashe mata a falo, nawa aka kashe mata a ɗaki, nawa aka kashe mata a waje, sai sun ƙirga ga baki ɗaya su tsaki su ce ai ba a kashe kuɗi da yawa ba. Don haka tunda dama al'ada ake wa, to al'ada tana shiga cikin haƙƙin mutane, mutane suna wahala sosai akan wannan al'ada. Don haka wannan duk al'adar da aka san cewa ba mai kyau ba ce, ma'ana al'ada kashi uku ce: mummunar al'ada wadda take bada dama a dungumi juna, a yi wa juna kes, a ɗau hoto, a tura juna, a yi hoton tsiraici, a nuna tsiraici, a runguma, a yi wasa, a yi ƙarya, a daɗe ana soyayya ba kuɗi babu aure. To wannan auren da ba soyayya da soyayyar da ba aure duka suna da hatsari. Nan na biyu al'ada mai tsanani wacce sai an kashe kuɗi da yawa, wadda kuma take sa wata ranka ga mutum ya tara 'yan mata huɗu biyar yana kuka, ana sa rana, ana ɗagawa, saboda ba shi da abin da zai aurar da su. Da kuma al'ada mai sauƙi kuma ta ci karo da addini ba, wannan ana iya yinta domin musulunci ba hana al'ada gaba ɗaya, sai al'ada mai tsanani ko kuma al'ada wacce take mummuna. Da haka wannan shi ne dalili na farko da ke yawan kawo mutuwa aure a cikin al'umma. A biyo mu a baya za a jira gowan guda 59 na dalilan da suke kawo mutuwa aure a gaba. Allah ta'ala ya ƙara inganta auratayya tsakanin ma'aurata, ya ƙara zaman lafiya da fahimtar juna. Wassalamu alaikum.